بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى اسلامك ريكاردنج سنتر افرت اكسبلينيشن اف كتاب التوحيد باي جعفر محمود ادم.
ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. بركه مده سابعه اول يمتي للهدي وانت داشي ده 27 ko 8 ga watan wato takar kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 21 haka ne ko 21 ga watan 6 a wannan shekara ta 1978. Dan ci gaba da karatun mu na kitabut tauhid, wannan kuma shine darasi na 19 shine darasi na 20. Za mu tashi babu ma za'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Babu ma za'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Wanda kike bakin kofar nan sai ya kure su abin nan. Babin da yake magana bisa ga cewa wanda yake bayanin abin da ya zo, ma za a abin da ya zo na nassoshi, wala'alla nassoshin Qur'ani ko na hadisi, annal ghuluwa fi quburi salihin, irin nassin da ke tabbatar da cewa lallai wuce gona da iri a wajen kaburburan salihan bayi, yusayyiruha awsanan tu'budu min dunillah, hakan na iya mayar da wannan kaburbura su zanto waɗansu gumata ababen da ake bautawa ba Allah ba. Wato kenan ba a hana mutum zuwa makabarta ba, sai dai abin da aka hana mutum yayi a makabarta shine guluwi. Guluwi kuma shine mujawazatul haddi, madahan aw zamban, wuta gona da iri, in ma ta fuskar yabo in ma ta fuskar kushe. Wato kenan an yi izini zuwa ga ziyartar makabarta, amma ana son idan ka je ka kiyaye ladubban da shari'a ta tanada a wajen, karka wulakanta kaburbura, haka kuma karka wuce gona da iri wajen ba su matsayi. Wulakanta su shine kaman zama a kan kabari, kaman taka kabari. Wannan duk mun karanta hadisi wanda suka haramta haka. Amma wuce gona da iri ko game da lamarin kaburbura din shine ka ce za ka yi tawassuli da kabarin ko mai kabarin, ka roƙi Allah bukatanka. Duk da Allah ka roƙa, amma tawassulin nan da ka yi da mai kabarin, to wannan kuma bid'a ne. Ko kuma abin da ya fi wannan muni, ka roƙi mai kabarin bukatanka, to wannan kuma shirka ne. An gane ko? Don haka idan mutum zai je makabarta sai ya kiyaye ladubban da shari'a ta tanada wajen ya ga yayi abin da ake bukata na daidai. Kar ya tozonta kabari, kar kuma ya ɗauki kabari ya ɗora shi matsayin da ba a kai shi ba. Idan an ce quburi salihin na kaburburan salihan bayi, saliha a nan gurin kowa ya shiga ciki, annabawa da waɗanda ba su kai su ba. Domin lafazin saliha akan yi amfani da shi wani lokaci ya zanto ana nufin hatta annabawan Allah. Ga annabi Yusuf yana cewa rabbaka da ataita ni min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa al-hikmi lil salihin. Yana roƙon Allah ya karɓi ransa yana musulmi, sannan ya ruskar da shi da salihan bayi. Kaga saliha a nan gurin annabawa kenan. An gane ko? Sannan Ubangiji ta alama na magana akan annabi Ibrahim ya ce wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Haƙiƙa mun zaɓe shi a nan gidan duniya ta hanyar ba shi manzanci, ta hanyar sa shi ya zama khalil, wa innahu fil akhirati lamina salihin. Kuma a ranar tashin kiyama shi annabi Ibrahim yana cikin salihai, lamina salihin kenan. To kaga lafazin as-salihin anan ya kunshi annabawa da kuma waliye da sauran bayan Allah. Ma'ana dai kowanne, ko annabi ko wanda ba annabi ba, ba shi halatta ta yi guluwi wajen kabarinsa. An fahimci matashin maganan ku? Rawa malikun fil muwatta anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. روى مالك في الموطا امام مالك يروى حديث في كل لساف الموطا اباب قصر اتكن صلى هل جانكو يروى تو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غريش ياتي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يا الله كركا ما يد قبرنا يزنتو غنكي ابن بوتكاوا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد كسن الله يا تننتا اكن متانن ده suka riki kabrburan annabawan su a matsayin masallaci kun da ita hadisin da kyau annabi na yin addu'a yake Allahumma daidai yake da kace ya Allah da aka safe ya unnida'i uwud anha bil mim al mushaddada ya da aka shafe ta sai aka kawo mim mai shadda a ƙarshe Allahumma shi yasa ba a hada ya din da kuma mim din idan ka ce ya sai ka ce Allahu ba za ka ce ya Allahumma ba idan kuma ka cire ya din ka kawo Allahu sai ka kawo mim a ƙarshe mai shadda don ta wakilci ne ya don haka Allahumma ma'anarsa ya Allah don haka ba a hada al'iwad wal mu'awwad sai dai ina cikin darura ce riya ne kamar da wani fiye ta yi inni iza ma hadasun alamma a kulu yallahumma yallahumma ya hada ya'un nida'i tare da kuma minu musaddada annabi ce ya Allah la taji alkabari wasanin yi ubad kar ka mayar da kabari na ya zanto kamar gunki a jan bauta tawa ma'ana kar ka sanya kabari na ya zanto wurin yin sallah kar ka sanya kabari na ya zanto wurin roƙo ina fatan kun fahimta domin da sallah da addu'a dukan su ne ibada ne yayin da mutum ya je ya fuskanci kabarin annabi da sallah ya nufafe shi da sallarsa ko ya je wajen kabarin annabi ya ɗaga hannu ya roƙi annabi bukata to ka ga wannan yayi abin da kenan yayi abin da bai dace ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi kar kabarin sa ya fito fili ta yadda za a mayar da wurin wurin daddala kamar yadda za a yi kabarin waɗansu to sai Allah ya kaddara mutuwarsa ya ansa addu'ar annabi sai aka karɓaransa a ɗakin Aisha ta yadda kabarin ba a fili yake ba kuma ya zanto a nan ne za a binne shi samar da a sarari ne ko a kowace makabarta aka je aka binne shi ga ya fito fili kariyar da ya kamata ya samu da ba zai samu ba tun da ƙarshe da a waje ne da sahabbai ba za su yi gini ba an gane ko tun da sun sa annabi ya hana yin gini a kan me a kabari amma tun da ya Allah ya karɓa rayuwarsa a wurin da yake dama can akwai gini kuma annabawa ba a ɗaukar su daga wani ji a ji a binne su ana binne su inda suka mutu kaga sai Allah ya ansa addu'a sai kenan ya kare wajen ta yadda kabarin bai fito fili ba to bayan kuma ga ginin ɗakin Aisha din lokacin da shi Walid ibn Abdul Malik ya zo ma zai fada da masallacin annabi da zai shigar da kabarin ɗakin Aisha ciki sai ya sake zagaye shi da mai da katanga guda biyu sai zanto gini guda uku shi ne ibn Qayyim cewa فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بصلاة الجبران وذلك أبنجزي سيكر لأدعى سا يبعث كاليا سهنير كالي كبرن سا دا لطن كتنجا هرقو دا أكو دنكر بايا فتوكيد كاد الله يأنسني أدعى المنزاء الله صلى الله عليه وسلم تونن سيينونا برن كبر يتن أسرلي دا ما سنني تو أما أجيكو مولن كبرن دلوكو ko kuma ne ya zama wato an rike ta matsayin gunki kenan Allah zai rubu sannan sai istid da gaba wallahi ala qaumin fukin Allah ya tsananta kan mutanen da itta ka zo kubura an bayi masajid suka rike kabarin annabawan su a matsayin muraren yin sallah wato kaga wannan wani karin hadisin ne san an ce la'anta nan kuma an ce fukin ubangiji wato ubangiji ya la'anci masu rikon kabarin annabawa ko salihan bayi a wurin a matsayin ne masallaci to nan gurin kuma fukin Allah na tsananta akan su duk wannan na nuna wato munin abin a shari'a wannan hadisi da Imam Malik ya ruwaito inda ruwayar sa sai kadai hadisin da'ifi ne saboda mursal ne amma Ibn Abi Shayba da Imam Ahmad bin Hanbal sun ruwaito shi a matsayin hadisi mausul dan saboda haka hadisi ne sahihi kun ga ido kyau ban da Imam Malik akwai wanda suka ruwaito shi Abubakar Ibn Abi Shayba cikin littafin Shayba a cikin littafin sa al-Musannaf da kuma wato Imam Ahmad bin Hanbal a cikin littafin sa al-Musnad sannan kuma hadisin na nuna mana ɗaya daga cikin wato sifa cikin siffofin Allah, cewa Allah yana sufantuwa da mai fushi al-ghadab istanda ghadabillahi ala qaumin ittakhadhu quburan biha masajid. Wadan suna su tawili suka yi tawilin fasaran fushi sai suna nufin uquba kenan, wato uqubar Allah ta tsananta akan mutanen da suka riki kaburban annabawansu a matsayin masallatai, wai jin tsoron kansu siffanta Allah da cewa yana yin fushi. To wannan kuskure ne, dole ka fassara shi a fushi, amma ka bambance tsakanin fushin Allah da fushin halittu. Fushi na ɗan adam wato asalinsa ghalayanu dami ne fil qalbi, kafarfasar jini a cikin zuciya shi ne abin da wato abin ne ke haifar da fushi. Sannan kuma zamratun mina shaitani yulqiha fi qalbi al-insan, wato kamar wani garwashin wuta ne da shaitan ke yula shi a zuciyar ɗan adam, sai ya haifar da mutum mai fushi. To kaga wannan fushi a babin ɗan adam kenan, amma a babin Ubangiji kuma haka yake, a haka yake ma. Saboda haka fushin ɗan adam daban da fushin Allah ta'ala, domin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Shi ɗan adam fushinsa shaitan ne ke injiza shi ya fushi. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum suna jayayya da wani suna zage-zage, ɗaya daga cikin su zuciyar wuyansa duk ta tashi saboda damuwa, sai Annabi ke cewa wani sahabi, na san kalmar da da ya faɗe ta da wannan damuwar ya rabu da ita. Yace me zai ce? Yace da ya ce a'udhu billahi, ya yi isti'aza, da shikenan magana ta kare. Sai me zai ce? Kai Annabi ya ce ka yi isti'aza. A ce jibi kenan daga yaki kenan, da haka sai a yi isti'aza da neman tsaronsa kenan. An fahimta ko? To kaga fushin Allah kuma ba haka yake ba. Sannan fushin ɗan adam idan ya yi shi ba lallai ne ya iya zartas da abin da yake so ya zartas ba. Ta iya yi wani abu ya fusata ka kuma kana so ka ɗauki fanka kuma ya fi ƙarfinka. Ko bai fi ƙarfinka ba amma ka neme shi ya karasa ya gudu. To kaga duk ya sha bamban da fushin Ubangiji. An fahimta ko? Sannan ka iya yin fushi ka tashi yin uquba ka yi sama da ta sakamakon fushin. Daga baya ka zo ka yi nadama. Har ka zo kana cewa da Allah wani hakuri ɓacin rai ne. Ka ga duk wannan fushin ɗan adam kenan. Saboda haka fushi ta fuskar ɗan adam wannan sifa ce ta ɗan adam kuma ta rauni. Amma fushi ta fuskar Ubangiji ta'ala wannan sifa ce ta kamala. An fahimta ko? Da haka da suka yi tawilin cewa wato fushi ana nufin shi ne al-intiqam, wato ɗaukan hukuma ko ɗaukar fansa, sai ahlus sunna suka yi musu raddi da faɗin Allah ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajmain. Kaga ne falamma asafuna intaqamna minhum, al-asafu dai shi ne al-ghadab. To sai Allah bambance tsakanin al-intiqam da me da al-ghadab, da abu guda biyu ne da me. Allah sai yayin da suka fusatar da mu in ta kamuna min mu sai muka dauke fansa, a sai fushi da ban kuma daukan fansa ne da ban ke da ina ga dan gumbayin ta. Wali ibn Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aytum Allat wal Uzza qala kana yaluttu lahum at-tawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. An gane ku? Wa kaza qala Abu al-Jawza an Ibn Abbas kana yalittu as-sawiqa lil hajj, wa an Ibn Abbas radiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam za'irat al-qubur wal muttakhidhina 'alayha al-masajid was-surut, rawahu ahli as-sunan. Wa Ibn Jarir, haka Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito hadith. Ibn Jarir shine Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, wato shugaban masu tafsiri, yana cikin mujtahidin kuma yana da mazhabi nashi na fiqhu mai cin gashin kansa. Allah ya kasu irin su ne wanda mazhabobin su sun riga sun kaura saboda ba su samu dalibai da suka yada fatawoyin su ba, amma shi ma mujtahidi ne mustaqilli irin yadda sai Imam Malik suke mujtahidan mustaqillai mai cin gashin kansa ne. Shi ma ya mutu a shekara ta 310 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yake kira shekul mufassirina. Ibn Jarir Tabari ya rawaito hadisi bi sanadihi an Sufyan, da sanadin sa zuwa ga Sufyan, shine suka ce shine Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, wanda yake fika ne hafiz babban malami a Kufa, ya mutu a shekara ta 160 bayan hijira. عن منصور فيكم يا كربو حديثي دقى منصور سنة ابن المؤتمر ابن عبد الله السلمي يا متأسي كرا تقليل ثلاثين دبيو باري هجرة بزجاج جمع لما حديثنا عن مجاهد يا كربو حديثي دقى ابو الهجاج سنة مجاهد ابن جبر المخزومي ايه كتكين تعلم عبد الله ابن عباد دنجن للتوصر فاتن الله تعالى افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى منين اللات انن اللات افرأيتم اللات كبان لابار اللات والعزة حقكم كبان لابار العزة ومنات الثالثة الاخرى بمنات تأكن تاسو كبان لابار وقنن قم اقاقو دا اكو شين سنة كسيوا سنة رايوا shin suna amfanarwa shin suna da siffofi na kamala ko siffofi na tawaya suke da su siffofin tawaya suke da su to kamar Allah na yin tambaya ne dan yi nuna gajiyawar waɗannan al'amura guda uku da Lata da Uzza da Manat da Larabawa suka maishe su ababen roko ababen bauta tare da gajiyawansu tare da cewa su ba kowa bane ba an gane ko to shi mujahid وجن فسر الله تنن يسي قال كان يلت له مستويكا شي الله تنن سوناني نون متن كان وند ياكسن تي يلت سويكا ينا يوا متاني فرو فرو سنة شاء اللوكة الجاهلية إذا أنزو زيارت الباشم الله إذن زيارت متان الجاهلية سيد هذا مصر فرو فرو دومن السويك shine garin alkama da gari na sa'ir wanda ake hadawa da ruwa ko ka ce ayi kunun zaki ko ayi wani abu mai kama da falau-falau dangin abin sha ne wanda yake yin wannan a matsayin hidima ga ɗakin Allah a matsayin hidima ga alhazai da suke zuwa maziyarta da suke zuwa ɗakin Allah tun lokacin jahiliya wannan shine babban abin da ya miza da shi falamma mata ko mata sai wannan mutum yana cikin wannan hidima sai ya mutu da ya mutu sai sai ga wani sakamako ya kamata a yi maka fa aka fu ala kabarhi sai aka je aka lazanci kabarinsa sai aka yi mutum-mutumi mai sunansa aka sa masa suna mai lat sai zan to ana tabarruki da shi saboda mai salihin bawa ne mai yin salahata yana fiye suwa da haka sai aka ringa tawassuli da shi da haka ana roƙonsa kuma shi ba ana tabarruki da shi kenan da ya mutu kabarinsa sai aka zaka zagaye wajen kawai aka mai biki wajen bauta to sai Allah ya saukar da ayata alqur'ani yana zargin waɗanda suka yi haka a fara'aytum lata wal uzza kun fahimta da kyau to wannan ayar za ta takaito ne kan wannan lata zuwa lokacin jahiliya wanda yanzu ba mu da shi a zahiri ko za ta mamaye dukkan abin da ya kama da shi abin da ya kama da yanzu ka ga a ma'aunin mutanen jahiliya din can shi lati dinnan mene ne matsayinsa ɗalibin bawa da ya mutu sai suka ga me ya kamata a yi masa a lazanci kabarinsa aka ji aka yi hidima wa kabarin aka yi gini shi ne abinda Imamul Qurtubi ke kawo cikin tafsirin cewa duk gine-ginen nan da ake a kan kaburbura a yi gina a yi ɗaki a yi mene ne ya ce abu ne wanda ƴan jahiliya ne suka samo shi a lokacin jahiliya kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan yana daga cikin manufar turo annabi dan idan ya zo ya rufe wannan kuma da yanzu kuma duk ya rufe wannan din har Uzza din nan a can take wajen Ta'if wani ɗakin bauta ne wanda da wata mace a ciki ana bautawa mata annabi ya tura Khalid ibn al-Walid ya je kai farmaki aka rufe ɗakin kuma abin da ake kenan yanzu da sai da naki gaba ɗaya yayi hukuncin irin waɗannan ɗakuna da aka yi ko gidaje ko abin nan da ake gine-gine da aka yi a kan makabarta hukuncin su a shirya shi ne a rufe su shine ibada rufe su shine ibada an gane ko annabi ya tura aka ga aka rufe inda wannan Uzza din take ya tura Khalid ibn al-Walid shine sai kana yalitu lahu mutawika famata fa akafu ala qabri wa kaza qala abu al-jawza haka ma abu al-jawza ya fada an gane ko abu al-jawza kuma shine Aus ibn Abdullah ar-Rabi ya mutu a shekara ta 83 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam haka ibn abul jawza ya faɗa an ibn abbas an karɓo daga abdullah dan abbas wajen fassara lata yace kana yalittu sawika lil hajj shi wannan lata din wato ya kasance yana garwaya as-sawika garin alkama wato da ruwa ya baiwa alhazai ko ya baiwa maziyarta ɗakin Allah. Wannan asar na Abu Jaza Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabun tafsir. An gane ku? Wa ne Ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala an karɓo hadisi daga Abdullahi ibn Abbas Allah shi ƙara da a gare su shi da mahaifinsa. Kala ya ce la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za'iratul kuburi. Annabi ya la'anci mata da ke ziyartar kaburbura. Wal-muttakhidhina alaiha al-masajid da waɗanda suke gina al-masajid da waɗanda suke rikan masallatai alaiha a kan kaburbura. Was-suruja da kuma sakukunna fitulu a kan kaburbura ɗin. Malaiti shi wani hadisi rawahu ahlus sunan. Idan ce ahlus sunan ana nufin Abu Dawud da Nasa'i da kuma Tirmidhi da Ibn Majah. To amma Ibn Majah bai rawaito wannan hadisin ba. Sai dai Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i dai sun rawaito shi. Haka kuma Ibn Abi Shayba ya rawaito, haka Imam al-Baghawi, haka Imam al-Tabarani da sauransu. Amma wannan hadisi da'ifi ne. Kun gane ko? Sai dai kasancewarsa da'ifi baya hana wani bangare daga cikin hadisin ya inganta. Shine al-muttakhidhina 'ala al-masajid, waɗanda suke gina masallatai. Wannan aure an ta riga ta tabbata tun hadisin Bukhari da muka karanta a darasin da ya wuce baya. Da kuma fushin Allah ya tabbata kai tun hadisin da ya wuce ɗazu-ɗazun nan. An fahimta ko? Ya yi saura na za'iratul qubur. Idan an ce za'iratul qubur wato haka ruwayan ta zo, amma akwai wata ruwaya daban wadda ita ta inganta, wato wadda yake cewa la'ana Allahu zawaratul qubur. Zawaratul qubur wannan ta inganta, zawaratul qubur kenan. Wato wanda siga ta mubalaga kenan. Sai idan ta ana nufin mata da ke yawaita ziyartar kaburbura, waɗannan Allah ya la'ante su. Kenan ƙarƙashin hadisin sai mu fahimci cewa mata in za su je ziyartar kabari babu laifi su je, amma in suka yawaita kuma la'anta za ta hau kansu. Saboda siga ta mubalaga. La'ana Allahu zuwaratul qubur. Allah ya la'anci masu yawaita ziyartar kaburi. Cikin mata kenan, banda maza, domin zuwara ta ya zanto lafazi da abin da ne siga ne na mata. Ku da haka dai dangane da ziyartar mata kaburbura, wannan malamai sun yi saɓani maganganu ɗai-ɗai har guda huɗu, da waɗanda suke ganin haramun ne mata su je, da waɗanda suke ganin ja'izi ne mata su je, da waɗanda suke ganin musahabi ne da kaza da waɗanda suke karhantawa. Amma dai magana mafi inganci shi ne ja'izi ne mata su je ziyartar kaburi. Ya halatta idan mace ta je ziyarta makabarta, saboda hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wata mace tana kuka wurin wani kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, ki tsorata Allah ki nemi lada game da rashin da kika yi. Sai ta ce mata iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati. Ta ce tafi ka ba mu wuri dan ba naka ne mutu ba, shi yasa kake mun wannan magana. Ta faɗi wannan magana ba ta san Annabi bane ba. Sai bayan Annabi ya tafi sai aka ce ne ita wanda kika faɗa maganan nan fa Annabi ne fa. To shikenan sai ta tafi kuma wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tana ba da uzurin cewa ba ta san shi ne ba. Sai Annabi ke ce mata inna masabaru inda sadamatul ula. Ayi hakuri ana yin sa dai tun kisa neman farko, ma'ana lokacin da abu ya faru ya kamata ayi hakuri, ma'ana ya kamata tun lokacin da aka miki mutuwa kin hakura da sauransu. To a shahid cikin hadisin Annabi ya same ta a wurin kabari tana kuka. Bai hana ta ba, abinda ya hana ta shine mai kukan da take yi. Yace mata ittaqillaha wasbiri, ki tsorata Allah kuma ki haƙuri. Amma bai ce mata ba kar ki je ziyara, da a ce zuwa ziyara ga mata bai halatta ba, da Annabi ya halatta. Ya halatta. Ku kaga wannan nassin na jama'a din da za, shi ba nassi din ma'al din da. An fahimta ku? Sannan lokacin da Annabi ya ce cewa na hana ku ziyartar kabari a da, amma yanzu ku je ziyartar kabari. Duk da lafazin cewa fazuruha lafazi ne da ya shafi maza, amma mata sun shiga ciki. Domin ka'ida dukkan lafazin da ya shafi maza mata na iya shiga, amma wanda mata ya shafa kadai maza ba za su shiga ciki ba. Duk abin da ya shafi maza mata na iya shiga ciki sai an samu dalili da ya keɓance su, amma abin da ya shafi mata kuma ya shafe su ne su kadai. An fahimta ku? Idan haka kaga za'iratul qubur wannan bai inganta ba, amma zuwaratul qubur wannan ya inganta. Zuwaratul qubur zawaratul qubur, wannan ya inganta. Al muttakizina alaiha furuj, kunna futulu a makabarta, shi ma wannan da wannan lafazin bai inganta ba. Allah ne ku? To amma kunna futulu a makabarta, wannan kuma tabi'a ce ta ƴan mutan. Su kai futulu kala-kala su sa a makabarta, su kukunna kyandira. Don haka duk waɗanda suka yi wannan, duk da wannan hadisin sigarsa ba ta inganta ba, amma hukuncin su ya shiga cikin ƙarƙashin sauran umuma hadisi da suka gani hukunci gaba ɗaya, kamar su hadisin kullu biratin dalala wa kullu dalalatin finnar, duk sun shiga ƙarƙashin wannan, shi ma bai halatta ba. Kaje lokacin da muke karatun ahkamul jana'iz mun yi maganar cewa akwai waɗansu suka yi tambaya kan cewa akan samu a yanzu tilasta sa a kunna fitilu a makabarta saboda mutanen da suke wa mamata ta'addanci, su je idan an binne mutum su tone kabarin su ɗauki wani sashi na jikinsa don saboda tsafi da sihiri. To a sakamakon haka sai ya sa tilas wani lokaci a waɗansu makabartu a kunna manya-manyan fitilu ba don komai ba, sai don wato su zanto tsaro ga irin wannan masu shiga makabarta. To wannan idan tilas ya sa aka yi haka, ba wata hanyar za a magance wannan kuma babu laifi. Sai dai kuma da rana aka ce saboda ya sha bamban da irin kunna fitilun da ake don girmama kabari, don masu kunna fitilu don girmama kabari dalilin da rana ba ta kasancewa. Sannan kuma wato har mutum ba kance yake yi ko ya wakafi na dukiyarsa don saboda a sai mai ko a sai lagoni da za a riga kunna wannan a tubalbal din a makabarta, yana ganin aikin lada ne yake. To kaga wannan wata ibada ce mai zaman kanta wanda wannan wato ya kamata kenan a nisance take. Kun bai zuwa da kyau yanzu dai karkashin wannan babi ga masail fihi masail. Al-ula tafsirul awtan, a karkashin wannan babi mun fahimci fassara na menene al-awtan, wato gunki, wato abinda ake nufi da al-awtan jam'i ne na al-wasan. Al-wasan kuma ana nufin gunki, ba wai gunkin da yake da sassaƙe a gaban ka ba, wanda aka sassaƙa aka ajiye shi a gaban ka yana da inuwa da mutum-mutuminsa gaban ka, wannan shine as-sanam a larabci. Amma al-wasanu shine dukkan wani wanda ko da baka ajiye shi a gaban ka ba amma yana da matsayi a zuciyarka, ka ba shi sifa irin sifar Allah. Yanzu wannan ka rike shi a matsayin mai gunki kenan, wasan. Mu a Hausa da wancan mai mutum-mutumi da wannan duk muna kiransa da suna mai gunki, ba abin da za mu faɗa ce gunki. Amma su Larabawa sukan warware al-wasan sai ya zanto wanda kaga matsayinsa a zuci, a zuciyarka ka ba shi matsayi irin na Allah. Istakhassahu wasanan kenan, ka rike shi a matsayin wasan ko da babu mutum-mutuminsa a gaban ka kuma kenan. An fahimta ku? Al-thaniya, mas'ala ta biyu, tafsirul ibadati, mun fahimci fassarar ibada a cikin wannan babi, wato abinda ake nufi da ibada kuma shine ghayatul khudu'i wa ghayatul tazallul, kullun kaskantar da kai wato ainihin ga abinda kake bauta ma din, ga abinda ka rusuna maka rusunawa ta ƙarshe, to ya zanto ka bauta masa kenan. Wanda galibi waɗanda suke rikan kaburbura abinda suke yi kenan, za a ga suna ladabi a wurin kabari irin ladabin da ba sa yi a ɗakin Ka'aba. An bayyana ku? Idan ka je ka same su a jikin kabarin, ko sun zagaye kabarin, ko sun rike ginin da ke jikin kabarin, risnawar da suke a wajen da kuka da suke a wajen, yadda zuciyarsu tara ta yi da wurin, ba sa irin wannan idan sun zo ɗakin Allah Ta'ala. As-salisa, mas'ala ta uku, annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yasta'iz illa mimma yakhafu wuqu'uhu, lalle annabi bai isti'aza ba sai ga abin da yake jin tsoron aukuwarsa, wato yana jin tsoron faruwar abin, shi yasa har yayi isti'aza na cewa kar abin ya faru dangane da kaburinsa, amma bai isti'aza na rashin faruwar abin ba ga sauran kaburbura, don haka sai ake a waɗansu kaburbura ko da baya na su kaburin ba. An gane ko? Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, qarnuhu bihadha ittikhadha qubur al-anbiya'i masajida, annabi ya kawo la'anta ko ya kawo maganan fushin Allah sai ya gwama hakan da cewa hakan na tabbata ga wanda suka rufe kaburburan annabawa a matsayin mai masallatai. Da ko mun faɗa cewa rufen kaburin annabawa a matsayin masallatai, imma dai ka gina masallaci a wajen yamma kuma ko da ba masallaci ka je kai sallah a wajen to ka rike wajen a wajen masallaci kenan. An fahimta ko? Al-khamisa mas'ala ta biyar zikru shiddatil ghadab min Allah. An ambata mana a ce Ubangiji Ta'ala na yin tsananin fushi. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ko mun riga mun faɗa din nan fushi din nan sifa ne na Allah da ya dace da shi ba mu sanya ya kai kiyar fushin sa yake ba subhanahu wa ta'ala. Amma dai abin da yake wajibi mai imani da shi lalle fushin sa ya sha bamban da fushin halittun sa don shi Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay. As-sadisatu mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha yana daga cikin mafiya muhimmancin matsaloli kuwa ma'rifatu sifati ibadatillahi allati hiya min akbar al-awtan. Sanin cewa mutane sun bautata malata ga kuma abinda suka yi din ya zama bauta shine mai zuntan kabarin shi aka mai da shi zama shine mai bauta din ba wai lalle ne sai in sun yi sujuda a wajen ba da zuntan wajen kansa bauta din ne wanda ikhlasu din min akbar al-awtan ita ce mafi girman gunki da Larabawa ke gani da muhimmanci. As-sabi'a mas'ala ta bakwai ma'rifatu annahu qabru rajulin salih. Mun gane cewa Allah din nan fa kabari ne na wani salihin bawa. Bayan an yi kabari ne da mutane suka zuntu wajen daga baya kuma sai a ga ya dace a yi mutumin sa amma dai zuciya dai suna rayuwar shi wannan kabarin ne. Asali dai kaga bautan kaburbura aiki ne na mutanen jahiliya kenan. As-samina mas'ala ta takwas annahu ismu sahibul qabri. Mun fahimci cewa Allah tukun nan suna ne na shi mai kabarin wa zikru ma'ana tasmiya ko mun fahimci me yasa aka nada masa suna Allah li'annahu kana yalittu as-sawiqa daga latta yalittu ko yaluttu a larabci to amma ismul fa'il da sai zanto Allahu ai sabda atanta to amma suka ce an yi takfifi li kasrati dawrani alal alsina an shafi shiddan da ke kanta saboda yawan maimaituwar kalma akan harshe yawan maimaituwa kuma ba zai ba da dama kullum a yi tasbidi ba sai a shafi shiddan. As-sabi'a mas'ala ta tara la'anuhu zawwaratul qubur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anti zawwaratul qubur matan da suke yawaita ziyartar makabarta. Al-ashira mas'ala ta goma la'anuhu man akrajaha. Annabi ya la'anci wanda ya kunna fitila a makabarta don girmama kabari. To wannan mun ce lafazin la'anta dai bai tabbata ba amma cewa kunna fitila wannan kunna fitila wannan laifi ne wannan kuwa zai iya shiga cikin sauran umumat waɗansu hadisan daban kamar yadda bayani riga gabata. Babu ma za'a fi himayat al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusil ila shirk. Wannan babi zai magana dangane da ma za a irin abin da ya zo na dalilai na shari'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa sallam wajen kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam janabat tauhid game da bangon tauhidi jana da janib duk ɗaya ne. Wato yadda annabi ke bada kariya ta musamman ga ginin tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusil ila shirk da yadda annabi ke toshe kowace ƙofa da ke iya sadar da mutane zuwa ga shirka. Wato domin annabi nuna wa al'ummarsa cewa mafi girman abin da ake saba ma Allah da shi shine ne shine shirka. To da haka sai annabi zai sai za a yi ta kawo mana dalilai da suke nuna yadda annabi ke ba da kariya ga tauhidi saboda taɓa bangon tauhidi shine tarar da mai cikin ƙasa kenan shirka. Da kuma da annabi ke toshe kowace kafa da ya san za ta kai mutum zuwa ga shirka. Lafazin al-Mustafa asalinsa al-Mustafa bitta sai aka yi ibdalin taɗin ta zanto ta al-Mustafa wato aka yi ibdalin taɗin ta zanto ba wato ba mu hannuke. Wato yadda annabi ke ba da kariya game da tauhidi kenan. Wa qawlillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ubangiji ta'ala ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa tabbas manzo ya zo muku min anfusukum, daga cikin kawunanku. To idan sai daga cikin kawunanku yana ɗaukar ma'ana guda biyu, ko dai daga cikin kawunanku ku mutane, ko kuma daga cikin kawunanku ku Larabawa, ya zanto ana nufin manzo ya zo muku daga cikinku ko bil adama, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne, ko kuma manzo ya zo muku daga cikinku ku Larabawa, ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Balarabe. To wata ma'ana ce cikin biyu za ta fi faɗi kenan, ku mutane kenan, wannan ita ce za ta fi faɗi. Saboda malamai ma sukan ƙara bayani, suka ce idan an ce min anfusukum ko min anfusihim, manzo ya zo daga cikin kawunansu ko kawunanku, lalle ana nufin mutane. Amma da an ce rasulan minkum ko minhum, sai zanto ana magana ne da Larabawa. Wallahi laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Kaga rasulan min anfusihim, suwa kenan mutane. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يلمسوا الجنان لا رباوة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم لا رباوة. أما دانتم من أنفسهم متنجة بعد القوة لقد جاءكم رسولا من أنفسكم حتيجا منذ يازمكم دقا تشنكا ونمكم دقا تشنكم قوم تاني شمن ظنن ديزو عزيز عليه ما أنستم. Abinda duk zai zanto ya wahalce ku, azizun alaihi, yana nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana annabi yana damuwa ga dukkan abin da yasan zai wahalce ku. Abinda zai wahalce ku din nan, ko a duniya ko a lahira. To menene cikin dangin abin da ke wahaltar da bani Adam, menene abin da ake ganin zai fi zama mafi wahaltarwa? Shi ne abinda zai dawwamar wa mutum shiga wuta ba fita har abadan abada, wanda menene zai haifar da wannan kuma? Shirka. To kaga shi ne himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallama, himmar tauhid, wa saddihi kulla babin kulla tariqin yusul ila shirk. Wato yana daga cikin ku abinda zai damu annabi idan kun yi, shi ne shirka. Domin azizun alaihi ma anittum, abinda zai wahalar da ku to zai damu annabi. To babu ko abinda zai wahalar da mutane sama da shirka, domin dukkan abinda zai wahalar da kai, wahala dai in ta duniya ce wannan dawa ba da goma ake ciki ba, wahala ta lahira ita ce ake jin tsoro. To babu mai wahalarwa a lahira sama da shirka, saboda idan mutum ya shiga bauta babu fita. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗayi gare ku, ma'ana harisun ala hidayatikum, annabi mai kwaɗayin shiriyar ku ne ku mutane, yana tsananin kwaɗayin ya ga mun shirya sallallahu alaihi wasallam. Don haka ya kai matuƙa wajen bayani, don haka bai rage komai ba cikin abin da Allah ya masa wahayi. Wato ababen da ya sa annabi ya isar da wahayi bai rage komai ba suna da yawa. Farko dai yana ji mana tsoron duk abin da zai wahalar da mu, wahalar nan ko karama ce ko babba, da haka kenan ba zai gajiya ba wajen mai gargaɗi. Sannan kuma yana tsananin kwaɗayi a gare mu na mu zama mai shiryayyu, harisun alaikum, da haka ga ba zai gajiya ba wajen bayanin duk abin da yake shirya. Baya ga haka Ubangiji ya yi masa umarni, yace ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbi wa in lam taf'al fama ballaghta risalatan, ka isar da dukkan abin da Allah ya maka wahayi. Domin da yace balligh, ka isar da ma unzila ilayka, abin da duk aka maka wahayi. Kaga ma din nan ismul mawsul ne, wanda ismul mawsul siga shi daga cikin sigogi na umum, ba wani dangin abin isarwa wanda annabi ya rage bai isar ba. Don Allah ya ce komai karka rage ka isar, da haka Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya kammala isar da komai. Abu Zurri Ghifari ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin mu bai bar dukkan wani abu na alheri da sai bai fadakar da mu, bai bar dukkan wani sirri ba sai dai ga hankalin mu kar mu kuskure mu. Yace kai ko da tsuntsuye gitta annabi ya san akwai wani ilimi da tare da rayuwar tsuntsunan sai ya ce mana kaza jikinka sallallahu alaihi wasallam. Kuma annabi da kansa yake cewa Allah bai taba turo wani annabi ba illa kana haqqan alayhi an yunzira ummatahu sharra ma ya'lamuhu lahum wa yadullahum khayra ma ya'lamuhu lahum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sai ya zanto wajibi ga annabin nan ya fadakar da mutane sharrin abin da ya sani zai tafi mutanen ya nusar da su alkhairin da ya sani cewa zai amfana da su. Ba wani annabi ba sai ya zanto wannan shine sifarsa. To yanzu wanda dukkan waɗannan siffofi suka tattaru a kanta zai iya yiwuwa ya rage wani abu na addini ya mutu ba tare da ya isar da shi ba? Ta zuba da yadda za a yi harshe ga shaida daga bakin Ubangiji, ga shaida daga bakin shi manzon Allah ɗin da ya tara mutane a aikin haji, hajjinsu na bankwana, ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya ce wa mutane hal ballagtu na isar, mutane su ce na'am, ya ce Allahumma fasha, ya daga hannunsa sama ya ce ya Allah ka zama shaida. Idan ya isar ya isar ya bayani ya ce na isar, su ce e ka isar, sai ce Allahumma fashad, ya ɗaga ɗan yaɗansa sama ya karkato shi zuwa ga mutane Allahumma fashad, ba na yana nuna Allah na yana kenan sama kenan Allahumma fashad. Idan ya ɗaga ɗan yaɗansa sama sai ya karkato shi zuwa ga mutane ya Allah ka zama shaida kansu kenan. To Allah kuma zai karɓi rayuwarsa sai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Shi kuma yace taraktum ala al-mahajjat al-bayda laylaha ka nahari ala yadhubu anha la yadhubu anha illa halik. Kuma duk sahabbai suka ba da shaida. Yanzu duk da wannan kuma sai wani yazo ya makalkalo wani abu ko wani hatimi ko wani wurbi yazo gashi annabi bai faɗa ba yazo yace da wani abu kuma sunan sa alheri duk ya zai da waɗancan nasoshin na Qur'ani, ya zai da waɗancan hadisan, ya zai da maganganun sahabbai, ya zai da maganganun tabi'ai. Wancan nasoshi na Qur'ani da na hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai su Imam Malik ibn Anas ya karanta sai yake cewa ma lam yakun fi zalikal yawm dinan la yakunu yawm dinan. Duk abin da zai zama addini da san lokacin annabi a yau ba za a kawo shi bai zama addini. Yace kuma lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, ba abin da zai gyara karshen al'umma sai abin da ya gyara farkonta. Me ya gyara farkonta? Qala Allahu qala Rasulullahi. To abin da zai gyara karshe kuma shine kuma qala Allahu qala Rasulullahi. Da ka jajibo wani abu daban sabanin qala Allahu sabanin qala Rasulullahi ka bulme da mutane cikin ranin halaka kenan. Har abada kuma ba su ba shirya. Wannan shi ne hakikanin gaskiya. In za a koma Qur'ani da hadisi sai a fahimci kowace matsala ta addini. Amma da an koma mafarkin wane, tunanin wane, kalmar wane, shehi wane, ɗariƙar wane, to wallahi ba shirya har abada, har mutum ya mutu ba zai shirya ba. Wallahi matuƙar mutum zai koma mafarkin wane, tunanin wane, su ya gama yawo. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. هكا الله يقول كن بأبن دعك سوكر بقولونك بنجيبنكم كاتمكم وفركم وانا بسوكتي بليبا ولا تتبعوا من دونه اولياء كركب وتنسوا وليكي في ان الله كركب وتنسوا أبا بمبي با الله وبا منذ الله صلى الله عليه وسلم الله فهي تدم azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Annabi yana kwaɗayi a kan siriyarku, an gane ku bil mu'minin ra'ufur rahim, sannan kuma dangane da mummunai ki annabi sallallahu alaihi wasallam mai rahama ne, mai ra'afa ne, mai rahama ne. Ra'afa shine tausayi, rahama jin kai, da ra'afa da rahama duk ma'anarsu suna kusa da juna, sai dai ita ar-ra'afa ta fi tausayawan da ke cikin tiyafi na ar-rahama. To Allah siffanta annabi da cewa ra'ufun ne kuma rahimun ne. To abin da yake da ar-ra'afatu ko ar-rahmatu shine riqqatul qalbi, نحو المرهوم له wato zuciyar ka ta tausasa ma wanda kake jin tausayin sa kenan to annabi yana da yawan tausasa wa mutane sallallahu alaihi wasallam abu na duniya baya so ka wahala balle tana kuma abin da ta lahira idan aka ce a shar'anta abu annabi baya son a dora maka abin da ba za ka iya ba cikin shari'a shi yasa ko ya dauki ibada yana yi shi kadai yana jin tsoron kar a wajen sa al'umma shi yasa da ya fito cikin dare ya ce ya mulle mutane suka bi shi wace gari adadi ya zo wace gari adadi da da ya cika masallaci ya cika rana ta hudu da aka cika masallaci har waje sa annabi ya fitowa sahabbai suka ce dan me baka fito muka yi kiyamul layl ya ce na ji tsoron kar in fito a wajen ta muku ya kuma ji ta ba za ku iya ba yanzu me yasa annabi ya wannan rahama da tausayi bil mu'min min ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam da haka yana da yawan tausayawa al'umma to haka abin da ya shafi duniya kuma annabi yana da yawan tausayawa al'umma ko abu ya shafi duniyarka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi littafin masallaci yake dukkan wanda ya mutu cikin musulmai ya bar dukiya ta magadansa ce a raba musu wanda ya mutu ya bar bashi to yazo in biya masa wanda ya mutu ya bar ƙaƙa ba mai kula da su a kawo su nan gurin mu kula da su sallallahu alaihi wasallam menene wannan tausayi ne ko rashin tausayi mu'minin da ra'ufur rahim kenan sallallahu alaihi wasallam ko gwamnati su za ta yi mai wata wahala amma annabi ya dauko
da haka Allah ce da annabi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya wadatar da kai haka Allah ya wadatar da waɗanda suka bi ka cikin mu'minai ba sa neman wani wanda baki ba ba sa neman kariyar wani wanda ba Allah ba ƙarshen tauhidi kenan hasbu na Allah ne kadai lokacin da aka ce da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum me yabaru fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah huwa ni'mal wakil shi yasa da an kawo hasbu sai a kawo dogara dan hasbuna Allah ne shi kadai dan haka dogara kuma ga wazai hasbuna Allah wa ni'mal wakil bas sai ba hasbuna Allah wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan ba sa kirga kowa Allah shi kadai ba kama kafan kowa ba Allah kadai ya isa shi wa ni'mal wakil ko magalla da abin dogara in ya zanto shine Allah me ya sakamakon da sai gani tun a duniya kafin a lahira fan kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su wa tabu ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim tun a duniya kenan fa sai ga sakamako in kalabu bi ni'matin min Allah sai ga ni'ima ga garma daga wajen Ubangiji shine suka ci nasara wajen yaki wa fadlin suka samu falala shine ganima lam yamsasum su ba a cutar da su ba wallahu dhu fadlin azim sakamakon me sun yadda Allah shine hasbu din su ai duk wanda kace za ka rika ba Allah ba kan ya biya maka bukatunka za a yi yawa ya kasa jin wani idan kuka yi yawa sai ya kasa jin wani amma Allah duk yawan ku ta fa kuma za ku tattaru kuma biyansa shi wannan shehin ko waliyin ko dai zanto balarabe ko zanto bakin fata ba haka bane ba in yi zanto balarabe kaga kai farin fata ba zai ji yaran ka ba da wuri ai kai bakin fata ba zai ji yaran ka ba tunda bai rayu a garin ka ba sai ya fara an san bukatun wa kafin a zo kanka kuma al'amura sun kare wannan fa in ma akwai kenan ko yan garinsu shehi ya tashi ya girma a Maroko kai kuma kana daga Kano dan Allah sowa zai fara wato goma shi yan Maroko ko yan Kano ya zai tana da ke da wuri ina zai tana da ke wannan fa in ma yana da shi ba muna kaddara in yana da akwai ballantana bai da komai in ma yana da shi kenan to ballantana ko bai da komai saboda haka ya kamata duk waɗanda ake ruɗa ɗin su gane irin waɗannan al'amura amma Ubangiji ta Allah duk yawan mutane la tastalifu alaihi al-asla al-alsul wato har suna ba sa rikice ma Ubangiji kafin ka furta ya san me ke cikin zuciyarka subhanahu wa ta'ala kafin ka furta ya san bukatunka shi yasa annabawa da dama addu'a su ba sa faɗa sai su ce ya Allah kai ne Allah wai bukatar ta biya kenan ya Ubangiji ina roƙonka dan Allah kai ne Allah ba sai ya ce ba ni kaza ba. Annabi Ayyub cuta take damunsa sai ce ya Allah cuta dai tana damuna ba sai ya ce ba warkas ya san me yake nufi yace rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin cuta dai ta shafe ni kai kuma kai ne mafi rahama me yake nufi kenan. To Allah ko yace Allah ya fahimci me yace kafin ya faɗa ya sani subhanahu wa ta'ala sai yace fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa zikran lil abidin. Yanzu cikin abin da Ayyub ya faɗa din mun fahimci wannan shi sai ka anni masani yadur cuta ta dame ni sai muka fahimci cutar jiki a sai banda ita zuciyarsa ta kunshi rashin iyali ma ya dame shi tagayyarar iyalinsa ma ya dame shi amma wajen ansawa sai Allah ya ce ga abubuwan da suka dame shi kuma duk mun ba shi fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa zikran lil abidin. To wai za ka roƙa wanda ba Allah ba kuma ka wannan kuma sai ka rasa wai dan Allah menene damuwarka kai bawa idan an ce abota Allah shi kaɗai shine sai ka ji haushi. Yanzu wannan kana san Allah kenan kana ganin girman Allah kenan so akai a so Allah kawai sai ka ji ka damu kar abu kowa sai manzon Allah sai kawai ka ji ka damu wai dan me za a ce kar abu kowa sai manzon Allah. Yanzu musulunci kana nan kenan yaya za ka yi musulunci ka inganta a ce maka kar abu bauta kowa sai Allah kar abu kowa sai manzon Allah duk abin bi da nawa da naka da namu da nasu mu watsar dubu manzan Allah da ukul kaulin inda kaulin Muhammadi amma aminun fi dinihi kuma zamiri sai ka damu sai ka damu yanzu idan an faɗo wannan to yaya musulunci ka zai tsaya da gindinsa kenan. Lokacin da nace fa a kyale shehinka a kyale tsarikanka ba ta ne ga tawa a zo abi ba ba ta ne ga shehina a zo abi ba kyale abuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani shehi a masa tawaye abu manzo Allah. Wannan shi ne bayanin ba wani sabo aka kawo maka ba to me naka na damuwa manzo Allah bai baka so ko kana sa ran samun wani abu a wurin shehinka saboda abinda zaka samu wajen manzo Allah. Allah ya tsare mu da haka sai fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alhasbu na Allah ne shi kadai alaihi tawakkaltu da haka suka ce hasbiyallahu anan mubtada ne da khabar Allahu lafzul jalala shine mubtada hasbi shine khabar domin suka ce hasbu din nan na kira ne ko da shi an yi idafan sa ila ma'rifa shine ya'ul mutakallim la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim lalle gare shi na dogara shine kuma wato wanda yake ubangijin al'arshi mai girma. To ka gane ya nuna al'arshi mai girma a wani wurin kuma ya ce al'arshi yana da girma a al'arshi kai majid ne zul arshil majid fa'alun lima yurid an fassara al'arshi da cewa al-majid an fassara shi da cewa kuma wato al-azim a wani wurin kuma an fassara shi da cewa al-karim ne wato duk wannan sufofi ne na al'arshi saboda duk cikin halittar Allah al'arshi shi ne mafi girma an fahimta ko halittar sammai da ƙasa cikin halittun da muke gani sammai da ƙasa sun fi komai girma to abin da ya fi dukkan samman nan girma kuma shi ne kursiyu shi kuma kursiyu ba shi ne al'arshi ba kursiyu daban al'arshi daban kursiyu shi kuma yan hada sammai bakwai da kasai gaba ɗaya ya fi su dan Allah ya ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyin Allah ya yalwace sama da kasa ma'ana ya fi girman su to kursiyu din nan duk girman su shi kuma kasa da al'arshi yake wajen girma to ubangiji kuma ya daidaita akan al'arshi yana saman al'arshi ba abin da ke sama da shi shi Ubangiji ta'ala domin haka shi yake kewaye da komai amma ba abin da yake kewaye da shi cikin halittunsa subhanahu wa ta'ala amma idan ka ce yana cikin masallacin nan, yana ɗakin ka, yana masallacin wane, ginin masallaci ya kewaye shi kenan. Shi ko Allah ta'ala ba abin da ke kewaye da shi. An fahimta ku? Shi ne ke sama da komai, muhitun bil kafiri, muhitun ma da kowa da kowa. Allah na kewaye da komai, amma ba abin da ke kewaye da shi. Amma idan kai shi gidanka ka kai shi masallacinka, to wani abu na kewaye da shi kenan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أن كربوا حديث لك أبو هريرة الله سكاري داء قريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تجعلوا بيوتكم قبورا kad ku mayar da ɗakunan ku su zanto kaburbura. Me yake nufi da wannan? Inda ba a sallah kenan, ma'ana ku rinka yin sallan nafila cikin kaburbura, a cikin ɗakuna, kar ku mayar da su tamfar kaburbura. Wannan hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari. Annabi ya nuna cewa afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubati illa al-maktuba, mafificiyar sallarka inda za ka yi ka samu lada ba kamar ɗakinka, sai in tafarilla ce tafi lada a masallaci, amma in na filafi a ɗakin tafi lada. Da ka zo masallaci ka yi sallar nafila, gara ka tsaya a ɗakin ka yi sallar nafila ta fi lada. In kuma tafarilla ce ka zo masallaci ka yi shi ne ladan. To sai dai akwai nafulfulin da an sunnanta yin su a taro. To su wannan duk da su ba sa cikin kamsu salawat, amma yin su a masallaci din kuma ya fi yi a gida lada. Kamar salatu kusufin shamsi, kamar kusufin kamari, kamar salatun istisqa. An fahimta ku? Wannan dole sai ka je ka haɗa da jama'a. Kamar qiyamu ramadan, qiyamun ladi ake cikin ramadan da daddare din nan, yin ta a masallaci ya fi lada sama da ka yi ta a gida. An gane ku? Sannan kuma sallar idi, yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta gida. Amma in banda wannan, in nafulfuli ne na yau da gobe, yin su a gida ya fi lada sama da kaje ka yi su a masallaci. An fahimta ko? Sai yace la taj'alu buyutakum qubura wala taj'alu qabri ida, kuma kar ku mayar da wato qabri na tamfar idi. Idan an ce idi, wato ku mayar da shi wurin taruwa, wurin dawwama, wurin lizinta. Kar ku mayar da kabari na haka, domin idi suna ne na zamani ko na wuri. Idan aka mayar da wani wuri wurin taruwa, to ya zanto an mayar da wurin idi. Kamar dandali a Larabci ana iya kiransa idi, an san dandali ko wurin da za a mayar wurin wasa ana kiransa idi. Haka kuma idan aka keɓance wani zamani a duk sati ko a duk wata ko a duk shekara, a mayar da wata rana wani zamani don aiwatar da wani abu, shi ma an mayar da shi mai idi. To Annabi ya ce kar ku riƙi kabarina a matsayin idi, ma'ana kar ku mayar da kabarina wurin taruwa ana sowa, kar ku mayar da kabarina kuma wurin lizinta dindindin. Ko da ziyarta ka je kabarin Annabi, an shar'anta maka ziyarta, amma ba a ce ka lizinci wajen ba. Abdullahi dan Umar in ya dawo daga tafiya, sai ya zo kabarin Annabi ce assalamu alayka ya rasulullah, sai ya gaba assalamu alayka ya Abubakar, sai ya zo gaba kabarin Umar assalamu alayka ya Abata, sai ya tafi sa gida. Wannan za ka yi minti ɗaya cikin wannan? Haka yake ziyara sai ya gama. Ziyaran sunna kina a kabarin Annabi. Duk wani daɗewa da kai a wajen ƙara minti biyar, minti goma, gwargwadon adadin mintunan da ka ƙara, gwargwadon yadda ka shiga cikin gida. Wallahi sallahi, kana ƙara daɗewa, kana ƙara nemewa cikin bid'a ce, har sai ka bar wajen. Abinda ake kawo ziyartar kabarin Annabi, za ka zo kana mai girmama shi a zuci irin girman da Ubangiji ta'ala ya bashi. Da ka zo wajen, assalamu alayka ya Rasulallah, magana ta ƙare. Assalamu alayka ya Abubakar Siddiq, magana ta ƙare. Assalamu alayka ya Umar, magana ta ƙare. Tsayawa a wajen ka yi addu'a kansa bid'a ne. Har wani saɓani wai da malamai suka yi, wai in za ka yi addu'a ina za ka fuskanta, kabari ko alƙibla? yi wata kai addu'a wajen balantana ka karshe na zan kalla tsayawa a wajen kai addu'a kanta wannan bid'a ce an fahimta da ke ko kuma ga mazauna Madina su ba sa ganin ma ka yi ta ziyartar kabarin annabi kullun dan sahabbai ba kullun suke yi ba su sahabbai da tabi'ai sun kasance in suka zo masallacin annabi suka yi sallar nafila raka'a biyu da sun gama ziyartar kabarin annabi saboda a lokacin nan ma fa kaga kabarin makwabtaka suke da masallacin yana ɗakin Aisha ba ma a fara dashi da za a shigo da shi take ba kamar yadda bayanin sai gabata amma da sun zo suna ganin kusancin wajen kuma ba sai sun tashi sun je ziyara ba don a fahimtar su a cikin sallan da kai ta nafila ba ka karanta tahiyya ba a cikin tahiyya akwai sallama akwai salati zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi kuma zaka zo kai salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad in ma ka je wurin kabarin dama abin da zaka yi kenan yanzu kai shi cikin sallah shine ibnu taymiya ke cewa fiqhun salaf anan gure shine salati yana cikin ibada mai girma haka kuma sallama yana cikin ibada mai girma idan kai wa annabi to girman su na ƙara bunƙasa cikin sallah sama da wajen sallah saboda haka idan sun yi sawa annabi salati idan kai salati ga annabi cikin sallah ya su kai masa aina wajen sallah haka idan kai masa sallama kana cikin sallah ya fi kai masa abi a wajen sallah dan haka wannan na sallar idan suka yi sun riga sun gama wa annabi komai me zaka je kai a cikin kabarin yanzu in ka je assalamu alaikum zaka ce cikin tahiyya kuma ka fada in ka je karkaranta ka ce kai salati cikin tahiyya kuma ka ne to kuma sai me har ga ka gama zartar kabarin annabi ina fatan kun fahimta da kyau Imam Malik ibn Anas shi yana ganin ma ka ce na je ziyartar kabarin annabi sai ku daina faɗin haka saboda me ya yi haka tun lokacin da ya zanto da a wurin sahabbai da tabi'ai da an ce na je ziyartar kabarin annabi a wurinsu suna fahimtar ka je ziyara ta sunna wadda za ka yi masa sallama ka yi tafiyarka amma daga baya da bid'a ta fara faruwa sai idan aka ce na je ziyartar kabarin annabi sai ya kunshi na je na yi addu'a a wajen saboda waɗansu ba su yin addu'a sai sun yi to kuma yin addu'a a wajen nan bid'a ne da haka sai ya hana ya ce ku daina cewa na je ziyartar kabarin annabi ku ce na je na yi sallama wa annabi don ku fito da abin ƙararrar cewa mai ake da an je sallama ka duba cikin littafin alkira liqasidi ummil qura wa sallu alayya annabi ce ku yi mun salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum salatin da za ku yi mun yana zo min duk inda kuke to kaga wannan shine babban abin da salaf suke fahimtar cewa ba sai ka je wurin kabarin ba zuwa wurin kabarin ba laifi kai ba amma idan ka zauna a Madina za ka yi safi kar ka ce kullum sai ka je ziyartar safe daban ta yamma daban safa daban ta yamma daban waɗansu alhazan in sun je ko masu umara sai su biyar da duk lokacin bayan kansu salawatu ma sai sun je sun yi ziyara in kai wannan bid'a kai idan da ka je garin Madina za ka yi wata ɗaya sai ka je ziyarta kabarin annabi sau ɗaya ka gama biyan abin da ake bukata na ziyara yanzu abu mafi falala shi za ka ribanta shine kiyaye salloli na farilla a masallacin annabi domin sallah idan ka je kai a can guda ɗaya daidai take da dubu ta garinka ko sama da dubu ta garinka to kaga bai kamata ka kyadata ba ta wuce ka haka kiyaye sallan jam'i cikin masallacin annabi ko musamman a masallacin annabi ka dace da zama a rauda tsakanin minbarin annabi da gidansa wanda za ka ga an bambance kafin din da ke wurin da na sauran wurare wannan yana da matukar mahimmanci ka yi sallar nafila a wurin ko karatun Qur'ani saboda annabi ya ce wannan dausayi ne cikin dausayin aljanna to wannan wurin da ake so ka lizinta kenan ka je ma ka yi ne a wannan wajen wannan alkhairi ne mai tarin yawa ka yi karatun Qur'ani ka yi istighfari ka yi zikiri ka yi hailala ka yi sallar nafila abinda duk ka samu damar yi na ibada ka yi a wajen wannan abinda ake so kai kenan, ka je ma ka yi na anan a rauda, saboda idan ka balo baka san yadda zaka sake koma ba. To amma duk waɗannan ababai waɗanda su shari'a ta sanada, sai mutanen mu saboda sun jahilci abin ko malami sun ba su ba daidai ba sai su kama wani abu. Sai ga mutum idan ya je Madina kawai tambaya ke ina wurin ziyara, ya je nan Balarabe ya kai shi nan, duk inda aka ga wani tsohon kango kuma ƴan tafi ɗin nan suna mutanen mu tsiya, su kansu jahilai ne wallahi sun fi mu jahilci, wani cikin su ya bi abu jahil jahilci, amma da sun ga alhazan mu sun da mu baƙaƙe ne su kuma farare sai haji ziyara ziyara, abin da yake bukata riyalansu da zaka bai. Duk inda aka yi wani je wani tsohon masallaci ba ma a jami'ar ciki sosai an ya rushe sai ce ziyara ziyara du'a du'a, sai ka tsaya a wajen suka addu'a maza da mata kuna addu'a, sai kuma ya sake ɗaukanka a yi ni guda, shi dama ya san kungin laifi zai yi ni guda nawa zaka bashi, ai kuɗi ne mai yawa ba ruwansa da ka dace da sunna baka dace da shi ma dama ya jahilci suna jahili ne. Ba kowa ba ne ba abin da ya sani, cutar ma mutanenmu suke yi. Akwai lokacin da mutum za a ajiye shi kusa da harami fa amma Balarabe cuce ka kusa da masallacin Annabi, baka san masallacin ba sai ka fito ina ne masallacin da sai haram ka sai yanzu mukaddara daga nan zuwa school of legal studies ba a kasa zaka tafi ba. To idan ya san baka sani ba daga nan ka tare taxi kace masa can gurin sai ya ce maka 10 riyal ko 20 riyal, a riyal 20 idan ka bashi sai ya dauke ka daga nan gurin sai ya miƙe da kai fitan Aminu Kano, sai miƙe sai ya zagayo da kai ta bata sai sake fitowa da kai tunan kofar sai ajiye ka aligar. Wallahi haka suke ya mutanen suna cutar mutanenmu, saboda haka hukumomin alhazanmu suna da bukatan gyara ta yadda za su, ya kamata a ce ana shirya semina ta musamman da za a rinka wayar da kai ga masu umara da kuma alhazai. To amma komai na addini a kasarmu ba a ba su muhimmanci su, yanzu kafin a bude a ce an fara bayar da biza ta umara ya kamata a ce an tsara wata semina ta musamman da duk mai son umara sai yayi wata yana zuwa yana karban semina ta musamman. Wannan zuwan da zai kullun ana daukan ya je farkon tashi an fara karfe 8 ba a tashi ba sai 10:12 gashi ya je an rubuta ko bai bar wajen ba an rubuta an kira shi suna lokacin fara da lokacin karewa sai bai yi fashi ba har kwana 30 sai kawo passport din sai a masa visa. Kaga wannan kowa ya san zai je umara sa insha Allah akan sunna, a ne malaman suna sununa masa aikin umara in za a karanta da kai kwata ya isa ka iya ki minti 15 ka iya umara in dai zaka gina ta kan sunna wallahi minti 15 to amma a gina maka komai a kwatanta maka komai a yau a zana hoton wurin a fitar da komai yadda mutum ya je ya daidai, amma da mai zuwa umaran da alhazan da masu aikin hajjin da hukumar alhazan ba ruwan kowa da kowa, kowa sai fadin girman kai sai mutum ya zauna cewa ai so 20 ina zuwa aikin hajji, amma wallahi kaji sai gaba yadda wafi ba ko 20 yana zuwa to me kaje kai zama Allah Abu Bakar yace haji kaje ko hajijiya, wani yace so 30 yaje umara amma bai gina kan sunna ba kaje kuma Larabawa su cuce ka, dan mutum yana zuwa waje idan ga ko wani farin fata ya wani abu shi ma sai jahilai ne a cikin su jahilcin su ya fana mu yawa sai kaje kai tashi da mai fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, duk inda kuka wa annabi salati zai isar masa, ma'ana inda ganin mutun yawa annabi salati zai isar masa sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa rawatuhu thiqat, bayan Abu Dawud ma Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi, haka Ibn Abi Shayba, haka Abu Ya'la min hadisi Ali bin Abi Talib, Imam An-Nawawi ya sahaha shi a cikin littafin Al-Azkar, amma dai hadisi ne hasan kamar da Nasiruddin Albani faɗa cikin Tahzirus Sajid. Ina ganin saboda lokaci sai mu dakata a nan, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya shafe mana.